الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau asabar 10 ga watan Sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1441 kuma yau 4 ga watan 4 miladiya 2020 a wannan majalisi namu da muke bayanai a game da cin hanyoyin cin gajiyar dama a lokacin musibo. Wannan zai zama shine majalisinmu na tara insha Allah ta'ala. Idan ba a manta ba, a majalisinmu na ƙarshe muna tattaunawa ne akan sabubban da suke jawo tuzarta lokaci. Menene da menene yake jawo mutane su zama ba sa kula da lokacinsu, suke barin lokutansu suna tafiya a banza a wajajen firace-firace da kallace-kallace da musu da tattaunawa wacce in bata jawo musu musiba ba, to ba za su samu lada a cikinta ba, ko kuma ta ma jawo musu laifi da ɗaukar alhaki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Mun faɗi sababi na farko shine tulul amali wa taswiful amali wa ta'khirul ajal, wato dogon buri da kuma jinkirin aiki da kuma nisantar da mutuwa. Wannan shine babban dalili ko ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai guda uku da suke jawo mutane su zama suna sakaci da lokutansu, ba sa cin gajiyarsu, ba sa yin amfani da su yadda ya kamata a yi amfani da su. Wannan mun yi bayaninsa a karatun da ya gabata, wato majalisin da yake kafin wannan, majalisi na takwas. Abu na biyu shine ta'jilur raha, abu na biyu da yake jawo sakaci da lokaci da kuma rashin kula da shi shine ta'jilur raha, gaggauta jin daɗi da hutu. Alhali ita wannan duniya ba gidan hutu bace, gida ne na wahala. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, Allah madaukakin sarki yace hakika mun halicci dan adam fi kabad, a cikin gumurzu da rigingimu na rayuwa. Shine kabad, ayyu kabidul haya, an halicci dan adam ne domin ya zo ya gumurzu a cikin rayuwa. Saboda haka babu hutu a cikin duniya. Duk mutumin da yake tsammanin ya samu hutu a cikin duniya, to mafarki yake. Duk idan mutum ya kalli wani hutu da daɗi da ake samu a duniya, to haɗe yake da wahala. Idan abinci ne mutum ya ci, zai ci kila sai ya nemo. Idan bashi aka yi, sai an tsila sai ya dafa. Idan an dafa masa, sai ya sa a baki. Idan ya sa a baki, dole sai ya tauna. Wannan wahala ce. Sannan in ya ci abincin, ba dole bane ya kasance abincin ya gamsar da shi ko mun daɗinsa. In kuma ya gamsar da shi, to ba zai iya cin fiye da cikinsa ba. In ya ci fiye da cikinsa, sai ya haifar masa kila da kumburin ciki, ko ya haifar masa da ɓacin ciki, ƙarshe ya haifar masa da ko harasuwa, wato amai, ko kuma ya haifar masa da gudawa. To menene daɗi a ciki? Idan mata ce mutum yake da ita, to sai zai sadu da ita. A cikin saduwa da ita akwai jin daɗi, amma kuma akwai gajiya. Sannan ko bayan haka sai mutum ya wanka. Haka duk wani abu da mutum zai ɗauka, in gida ne mutum ya gani ya bashi sha'awa yake son ya gina, sai ya wahala gina shi. Bayan ya wahala gina shi, sannan gidan nan ba zai tsaya yadda yake ba, sai a riƙa gyara shi lokaci bayan lokaci, a mishi fenti, a riƙa mishi kwaskwarima, gulofs ne aka sa su riƙa mutuwa, wasu kayayyaki na gidan su rinka lalacewa, haka babu la rahata fi duniya, babu hutu a cikin duniya gabaki daya. Shi yasa wasu daga cikin malaman mu kamar Imam Shafi'i rahmatullahi alaihi suka tafi akan cewa laysa fi duniya maslahatun khalisatun, a cikin duniya kwata kwata babu wani abu da za a ce na jin dadi mai tsantsar jin dadi, ba ce a cikin sa akwai wani abu wanda zai zama cutarwa ne ko kuma ya haifar ma mutum da damuwa. To idan dan adam yayi tunanin ya gaggauto ma kansa hutu da jin dadi, to zai haifar masa da wasa da lokacin sa, da tozarta lokacin sa, da kin cin gajiyar lokacin sa, da kin yin amfani da lokacin sa yadda ya gaba yadda ya kamata. Shine ake ce masa ta'jilun rahati, wato gaggauto da hutu. Babu hutu sai a lahira yan uwa, wannan abin da ya kamata musulmi ya kudurta a cikin zuciyarsa kenan. In dai hutu na hakika mutum yake nema, to sai a lahira ake samun sa. Dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi a cikin ma yace in mutum ya mutu fa mustarihun aw mustarahun bihi, fa mustarihun ko dai zo mutum ya huta, ya huta daga wahalhalun duniya, ba shi ba wata wahalar da kuma zai sake sha a duniya, domin zai tafi hutu na har abada. Aw mustarahun ko kuma ya zama an huta da shi, an huta da shi saboda fitinan ne shi, kuma sai ya je daga wahala karama zuwa ga wahala mafi girma wal iyazu billah. Al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi yana fada mana a cikin littafin Sahibul Umri yace walau kana dhihnu qawiyan, da kwakwalwar dan adam ta kasance tana da karfi, la alima anna ar-rahata al-battalata tadhhabu, to da kwakwalwa ta gane cewa lalle hutu, hutun da zai sa mutum ya zauna ya ki aiki a duniya, tadhhabu, wannan hutun mai gushewa ne zai tafi. Wa fi'aluha khusranul awaqib, sannan kuma wa fi'aluha khusranul awaqib, sannan kuma abinda ake aikatawa a cikin wannan hutun khusranul awaqib yana haifar da mutum da na sani ne a gaba. Duk mutumin da shi burin sa ya huta a duniya, to abinda wannan burin nasa yake ja masa shine da na sani a rayuwa, domin mutumin da ya zabi hutu a duniya shi ya huta, to karshe rayuwar ta sa juyewa take, ba zai samu hutun ba, bayan bai samu hutun ba kuma zai ya zama a makofin hutun sai bala'i na har abada wal iyazu billahi haukansa. وانت ترى الغافلين في ساعات البطاله, مالك ابن الجوزي رحمه الله عليه يتي كاي مي سوغاري كو كاي مي كراتو كانا غنين ودان دا سيكي غفللو متانن دا سوكا رفتنا سوكا كين ابين دا يكاماتا سي في ساعات البطاله علوكتن دا سيكي واتا دا لوكاتشن سو ان اشغال الدنيا سوكا شغلتا ادمد ابوبون دنيا منهم من يسعى في لهو يؤذي دينه, ذاك جنس ني كو دي كساميسو اكوي وندا ايكنسا اتيكنسو شي ني ورجين دا زي توتر دا ديننسا, ورجين دا زي توتر دا ديننسا شين يا زونا هنا كلن قلن قفا كو شي يكي بغاوا سي اواني اكيرا سلا هنا جي بزي تاشي دي سلا با كو كومي شغلت دا كلن وسو سلسلولي نتيم سيريس wata sarka ta fim, sai kaji ana ba da labarin cewa wannan fim din awanni 60 ne, wasu kaji ana cewa awa 120, kuma kaji wai dan adam musulmi wai ya zauna ya ce maka wai duk sai ya kallace su, sai ya kalle su. A cikin waɗannan fim din babu abinda zai kalla sai abinda zai cutar da imaninsa, domin kallo bala'i ne. كل الفواحش مبداها من النظر, ومعظم النار من مستصغر الشرر, والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر, يسر مقتل مقلته ما ضر محجته, لا مرحبا بسرور عاد بالضرر, كم نظرة فتقت في قلب صاحبها فتق السحام بلا قوت ولا وتر من هكما يناتي وكل الفواحش مبداها من النظر دكا وني أبو دزيز ما أن أيكتان الفاشا نزناتي زناتي دنقو جنتا مبداها أي مبدأها من النظر مفاريد جئدو سناتي والعين رسول القلب شيئدو تشيني أنساق نزوتيا فإذا رأت العينان تشتح الجنان إذن إذا نوا سكا أبو بيو سكا أبو بوا إذن إذا نوا متنق دابي سكا كالرا سكا كالوان أبو تومي اشتح الجنان تقوم زوتيا سيتي شعوة إذا قائدة سيتي إنبك قاني بقى مثالي ومؤظم النار من مستصغر الشرري ما في يوان شو متدقك يجن انتا تجري توتنا فاراني دقى أشانا دقى كرم أشانا تكي فاراوة وانن كرم أشانا سيتقون جري شين يسيتي والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخطر ما تقر أن أدم ياكسن شينا دا إذا نوا ولن بسكي ججو ياوا تتبس أن جبن تاش زواغ هدري زواغ بلاي دومين يصد مقلته ما ضر مهجته زير أكلن أبن دزير سنيا يامسا إدنسا إدنسا ناجين دائن كلو أما ما ضر مهجته أبن دكم زير تمتد روهنسا شيكم أن أدم ينا تبتاني بالروح أنت بالروح لا بالجسم إنسان mutun yana zama dan adam ne cikakken dan adam lafiyayye da ruhin sa ba da jikin sa ba domin idan aka cire ruhin sa to sai ya tashi daga dan adam sai ya zama gawa sunan sa ma sai ya canza ba za a ce a fito da Sheikh Wana ba ba za a ce a fito da Dr. Wana ba ba za a ce a fito da Alhaji Wana ba ba za a ce a fito da Professor Wana ba sai dai a ce a fito da gawa تغير اسمه في الحين لن تكسونا متن يا تنزع يا تاشد بسونا دبابا سيسا مشي قوسونا دأك سامسا أمت إنسان متن كاف ما أسامش سونا ينزيا زمونا أبو سابو سونا سويقاوة سودكا إدو شيني رسول شيني تنسا قونا زوتيا كلن أبن دا إدو ويك ألا غايقني توزوتيا يكي أي كاموة شيني سيكي توا كم نظرة فتقت في قلب صاحبها سونوني إدو كي كلو يدي ككي تي ككشي زوجي يرمي وانن كلا فتك السحام بلا قوت ولا قتل ولا وتل إغن يد قتماشينا تأدنشي أزوجيا يتتكي زوجيا كودا بأسا كبوبا كودا بأسا بكابا سودا هكا zaka samu mutane sun shagalta da abin ji al-Imam al-Jawzi da abin da zai cutar da addinin su shine muka buga misali da kallace kallace da ake a wannan yanayin da ake ciki an ba da labarin mutane da yawa suna nan ana ta gyara musu satellite din su domin zan suna zaune a gida ba su da abin da za su yi ba su da tsari na rayuwa sai dai su zauna kuma an yi sa'a alhamdulillah ana ta barin wutar lantarki tan nan turki ga tan nan mun koma kaman ingila masha Allah ko kuma kaman saudi arabia masha Allah amma kuma ba a gode ma Allah madaukakin sarki a game da wannan ni'ima alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawaq jahannama yaslawnaha fa bi'sal qarar Allah madaukakin sarki ce baka ga wadanda suka juya ni'imar da Allah ya musu ba ta koma ta zama butulcewa kuma suka saukar da mutanen su daral bawar gidan halaka to jahannama yaslawnaha daral bawar innan jahannama kenan jahannama ita ce za su kona a cikin ta Allah ya ce fa bi'sal qarar tabda mazauni wuta ta zama mazaunin mutum to zaka ga mutum yana yin abin da zai cutar da addinin shi ya bata masa imanin sa ya raba shi da Allah madaukakin sarki wai da sunan neman hutu wayal'abu bishitranji shi ka ganshi yana ta wasa da ludo kwado ga shi nan mutane suna ta abin da zaka wuce ka ga dandalin matasa ba abin da ake silu du da karta da caca da what duk abubuwan da zasu zama sun amfani mutum a rayuwar sa ta duniya ko a rayuwar sa ta lahira ba zai yi ba wa minhum man yatahaddathu hadithan la yakhlu min ismi yace daga cikin sa akwai wanda zaka ganshi yana firace firace wannan firace firacen ba abin da ke cikin su ba za su fita daga zinubi ba akwai zinubi a cikin su gulmar wani gulmar shugabanni an yi kaza ba ai kaza ba ai abu kaza mutun ya zauna ya ta daukan alhaki wanda yake dauka alhakin su ba su san ma abin da yake yi ba ba su san shi ba amma yana nan yana ta sama kansa zinubai yana ta sama kansa zinubai domin duk mutumin da ka zauna kana cin naman sa to kana bashi kyauta ayyukan kai kana bashi kyauta ayyukan ka ne hasanat dinka kyawawan ayyukan ka ne kake kwashewa kana aika masa da shi an anje lahira kuma in ba ai wasa ba kai kuma a dibo munanan ayyukan sa a jibga maka wal iyazu billah ina asar da tafi wannan shi yasa manzon sama ya siffanta ne irin wannan da cewa muflati ne shine muflat bankrupt ne mutumin da za a masa waso sandukiyar sa kamar yadda koti take sa a yi mutum waso sandukiya idan bashi ya masa yawa ya zama katutu a kansa kuma ya kasa biya sai a kada makayan sa karowa tabbas ɗan uwa masu albarka neman hutu da kuma gaggauto da shi a rayuwar duniya yana cutar da ɗan adam matuƙa yana sabbaba masa ya zauna ya zama yayi wasa da lokacin shi bai ci gajiyar lokacin sa ba bai yi amfani da lokacin sa a yadda ya kamata ba sannan al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya sake fadi a game da dai wannan ta'jilur raha din a cikin littafin Sayyidul Khatib wacce magana yayi ta ne a cikin littafin Sahihul Umri wannan kuma yayi ta a cikin Sayyidul Khatib littafi mai albarka da mun taba batu a kansa a ɗaya daga cikin majalis da muke gabatarwa a wannan yanayi al-Imam al-Jawzi yace wa laqad shahadtu khalqan kathiran la ya'rifuna ma'na al-hayat yace haqiqa shahadtu khalqan kathiran na gani da ido na mutane masu yawa la ya'rifuna ma'na al-hayat ba san ma'anar rayuwa ba wato san cewa ita wannan rayuwar ba an halicci mutum ne li yabluwakum ahsanu ayyukum ahsanu amala Allah ya halicce mu ne domin me li yabluwana ayyuna ahsanu amalan domin Allah ya gwada mu ya ga waye a cikin mu zai fi aiki mai kyau ma'anar rayuwa kenan faminhum man aghnahu Allah an at-taqassub bi kasrati malihi daga cikin mutane waɗanda al-Imam al-Jawzi ya gansu yace ya ga mutanen da Allah ya ba su wadata ba su buƙatar sai sun yi aiki ba su buƙatar neman kuɗi bikasrati malihi saboda yawan dukiyarsu fa huwa yaqudu fi suqi akthara an-nahari yanzuru ila an-nas amma duk da haka sai ya ji ya zauna a kasuwa tsawon yinin sa ba abin da yake sai kallon mutane wannan yazo ya wuce wannan yazo ya wuce akwai ƴan kasuwan da zaka same su manyan manyan ƴan kasuwa tsofaffin ƴan kasuwa shagon su ba abin da yake ciki sai da dumai da kujeru an zauna kuma za su fita tuntara musun su ba za su dawo gidajensu ba sai karfe 9 dare kuma su ba sa komai in sun je kasuwa iyaka su ci abinci shagunan su sun zama dandalin fira dandalin da za a zo a tattauna dandalin da za a yi gulma shike kuma za ka ga shekarun wasu sun ja wasu sun kai 55 wasu sun kai 60 kai wasu sun kai 70 da za su haƙura da zuwa kasuwan nan ƴaƴansu sun taso yaransu sun taso su suke gudanar da komai su kuma sai su shagalta da bautar Allah madaukakin sarki domin babu abin da ya rage musu a rayuwarsu face nan nadewa sun gama zami yanzu gangarowa suke so daga suna gangarawa kuma sun kusan kaiwa ƙarshen inda ake tsammanin su gangara to me kamata su yi kamata ya su shagalta da ambaton Allah madaukakin sarki kamata ya su shagalta da karatun alqur'ani mai girma kamata ya su shagalta da bautar Allah madaukakin sarki domin duk mutumin da ya ga rayuwa ta masa nisa abin da yake fata shine ya samu husnul khatima kyakkyawar cikawa ya zama ya gama da duniya lafiya ya je ya hadu da Allah subhanahu wataala lami lafiya to al-Imam al-Jawzi yace ya ga irin waɗannan mutanen aikin su shine sai dai su je su zauna a kasuwa su riƙa kallon wancan ya wuce su riƙa kallon wancan ya wuce su riƙa kallon wancan ya wuce wa kam tamurru wa kan yamurru min afatin wa munkarin, to nawa ne zaka samu wannan mummunan abu kawai yake kallo da kuma ya faɗi magana wacce magana ta zama ba ta da kyau. Yaji ya zauna a kasuwa, da ya bar zuwa kasuwan nan domin ba abin da yake zuwa ya je a kasuwa, baya sai da komai. Allah ya riga ya bashi wadata, yanzu ƴaƴan shi ko yaran shi da ya dauka su suke gudanar masa da komai, kuma ba abin da ya tsaya. Amma dole sai ya je, in kuma ya je zai je bata lokacin sa ne, sa'o'in sa wadanda kila su kuma karaya arziki suka samu, sai su zo su zauna a kasuwa, a zauna a yi fira, kila a dahu abinci daga gidan shi kula guda a cicci ko kuma makamancin haka, in mai rogo ta zo wucewa a siya, idan mai gora ya zo wucewa a siya, idan mai doya da kwai ta zo wucewa a siya, idan mai alkaki ta zo wucewa a siya. Ba abin da yake yi a kasuwa sai firace-firace, da zai shagalta da bautar Allah madaukakin sarki, da wannan ya fi masa, da shi ne zai zama masa alkhairi a rayuwarsa. Sannan ya ce wa minhum man yakhlu bi la'ibi shitranji, sannan al-Imam al-Jawzi ya ce a cikin su kuma akwai wanda zaka samu ya shagalta ne da wasan lido. Me yasa al-Imam al-Jawzi ya yawaita bayani kan misali da shitranji? Saboda al-Imam al-Jawzi ya rayu ne a kasar Iraki, kasar Iraki kuwa tana ɗaya daga cikin kasashe wanda akwai lahau da lagawa a cikin su tun tsohon tarihi. Iraki wata ƙasa ce wacce take da tsohon tarihi, tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake ce musu ancient civilization, wato ancient civilization ƙasashen da suke da al-hadaratul ariqa, suke da wayewa tun can da. Ƙasa ce da Annabi Ibrahim alayhi salam anan ya rayu a cikin ta. Annabi Ibrahim alayhi salam asalin ɗan Iraki ne. To ka duba ka ga Annabi Ibrahim alayhi salam a ce ya rayu a gari. Kaga gari ne wanda yake da tsohon tarihi. To kuma haka garin Iraki ya tabbata, ya tafi sai kuma ya kasance al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya zo daidai lokacin da daular Abbasiyya babban birnin ta Iraki ne, wato Baghdad. Su kuma Banu al-Abbas an san sarakunan su da lahau da lagau, shi yasa mawaka suka more, suka hole, suka bararraje a zamanin Banu al-Abbas. Kuma wannan yana ɗaya daga cikin sabubba da suka haifar da shigowar waɗannan lalatattun mutanen da ake ce musu Tatar, Mughal, daga ƙasashen China da makamantan makwabtanta, ko da makwabtanta suka shigo suka yi fata-fata da daular musulunci, daular Banu al-Abbas. To al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi ya rayu a daidai wannan lokacin ne. Yasa duk mutumin da yake karanta littafansa da yawa zai ga yakan ambaci irin waɗannan abubuwan. Sai ka ga kamar in Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi da ya rayu a ƙarni na 6, in yana batu a cikin littafansa, sai ga kamar a wannan zamanin namu yake, da ake da America, ake da China, ake da UK, wato United Kingdom of abin nan Britania kenan, Ingila, ake da irin su Russia, ake da su Faransa, ƙasashe ne da suke da wayewar kai amma kuma ta saban Allah, wayewar kai amma kuma ta tawaye ga Allah madaukakin sarki. To al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi yakan ambaci irin waɗannan abubuwan da yawa a littafansa, sakamakon irin rayuwar da yayi ko kuma inda yake ya rayu a Iraki. Domin suna cewa al-katib ibn bi'atihi, marubuci yana zama dan environment din sa ne. Duk lokacin da zaka yi rubutu, to ke environment ɗinka ya maka tasiri, rayuwar da kake yi, inda kake rayuwa, muhallinka, to yana maka tasiri. Allah ya tsare. To shi yasa zamani ne na abubuwa na holewa da nuna jin daɗin rayuwar duniya da shagalta da rayuwar duniya. Shi ne yace daga cikin su akwai wanda zaka same shi kawai ya kebe ba abin da yake sai wasan lido. Wa minhum man yaqta'u az-zaman bi kasratil hawadith. Allahu akbar. Daga cikin su kuma waɗannan gafilan wanda ba su san tsadar lokacin su ba, akwai waɗanda zaka ganin su suke yanke lokacin su, su karar da lokutan su bi kasratil hawadith min as-salatin, ta hanyar yawaita tattaunawar ababan da suke afkuwa, min as-salatin, na shugabanni, ai yau ministan kaza yayi kaza, ai yau gwamna wani yayi kaza, ai yau shugaban kasa yayi kaza. Sannan bi kulli haqqin wa batil, ko gaskiya ko ƙarya, abubuwan da mutum bayi da ilimi akai yazo ya muka magana akan su, kai zaka iya samun irin waɗannan mutanen gafilan? Wasu ma makwabtaka suke da wata makaranta, ana karatu a ciki su kuma suna waje, sun kafa dandalin fira, firace-firacensu da iface-ifacensu da muryoyinsu suna komawa cikin makaranta. Wasu kuma kusa da masallaci ma suke zuwa su je su zauna, ko su zauna a bakin masallaci. Kakan samu wasu sun siyo kujeru saboda goyon bayan ƙarya, kujerun roba an jajjera su. Wasu kuma su bencina na katako, wasu kuma da kalai suke zuwa su zo su zazzauna a kansu. Dai irin waɗannan abubuwan masu tayar da hankali, to ma ashbahal laylata bil bariha fi kulli baladin zaidu, ashe jiya yau tayi kama da jiya. Sannan kuma at-tarihu yu'idu nafsa, tarihi ne ke maimaita kansa. Malam Ibn Jawzi rahmatullahi alayhi yana ba mu labarin ne fa nan shekaru wajen kusan shekaru kusan 800 da wani abu, shekaru kusan 800 da wani abu yake ba mu wannan labarin. Min as-salatin, na abinda shugabanni suka yi, ai shugabawa ne ya kafa, ai shugabawa. Sai ka ji wani daga cikin mutane yana ba da labarin ɗakin shugaban ƙasa, har ya ba da labarin kan gadon shi, ya ba da labarin ƙarƙashin gado, ya ba da labarin yadda bayin shugaban ƙasa yake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ka cece mu. Wal ghala'i wa ghafsi wa ghukhati, ko kuma ka ji suna magana kaya sun yi tsada, fira kawai kenan, kaya sun yi tsada, wa ghukhati ko kuma kaya sun yi sauki. Ghairi ila ghairi zalika, har da waɗannan abubuwan da ba waɗannan ba, to zaka same su haka suke. To shine sai al-Imam al-Jawzi sai ya ce fa alimtu, daga wannan abin da na gani ne a rayuwata, na gane أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه الله وألهمه اغتنام ذلك. سيتي سينا قانا أشيد يوم متاني الله مدوك كنسر كيبي سندسو سين قانا درجة لوكتي سن سنس آدر لوكتن دزاء أشي قاشي متين ينا دلوكتي كمين دلاتيا gashi yana da lokaci kuma shi kubutacce ne daga abubuwa wanda za su hana shi ya amfani da lokacin nasa. Illa man wafaqahu Allah, face kaɗan ne cikin waɗanda Allah ya datar da su, wa alhamahu ghtinama zalik, kuma Allah ya masa ilhama, ya kunsa masa fahimtar cin gajiyar wannan lokacin. Kaɗan ne daga cikin mutane. Shi ne sai ya ce wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, ba wanda yake riska irin wannan bayanin da ake yi, ya gane tsadar lokacinsa, cewa yana kashe lokacinsa ne. Illa zu hazzin azim, face wanda yake da rabo babba na ilimi a wajen Allah, wanda Allah bai bashi wannan fahimtar ba, to haka zai yi ta karar da rayuwarsa, ya zauna yana cikin qatalatul waqti, wato masu kashe lokutansu, wanda ba ta amfani da lokacinsu cikin abin da ya kamata su yi, sai dai su zauna da nufin hutu. Wallahi za ka iya samu akwai wanda zai iya maka zaman awanni 10 yana fira kuma bai gaji ba. Akwai waɗanda suke canza majalisai, awa kaza ya ba majalisi kaza, majalisin fira fa muke magana ba, ko majalisa. Alhamdulillah Bahaushe yana da wata hikima da yawan mutane ba su gane ba. Idan Bahaushe ya ce majalisi, ni ne mai kuskuren faɗa. So tari idan Bahaushe kaji ya ce majalisi, to yana nufin wajen abin da ake yin alheri. Amma idan ya ce majalisa, to akwai damuwa. Walaysa dhakaru kal untha, ya ce majalisi kaga namiji, majalisi namiji. Ita kuwa majalisa, to Allah kaɗai san abin da ake yi a cikinta. So tari ban ce duka ba, domin akwai majalisar dokoki, akwai majalisar kolita harkokin addinin musulunci. To ba su ba, idan Bahaushe dan gari yana magana ya ce majalisa, ai za mu tafi majalisa ne, to ya san inda zai je. Hatta Salma majalisa ce, wajajen da za a je a cin naman wancan, ai gulma da wancan, to majalisa. Amma idan ya ce majalisi, to majalisi yana nufin wajen da za a je a buɗe littafi a ce qala Allahu qala rasulullahi, za a ce Allah ya ce, annabi ya ce. Amma wajajen da za a je a yi ƙila wa ƙala, an ce ka ce 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 ku ce to zaka samu sai ka ji bahaushe Allah ya masa muwafaka sai ya ce majalisa fa farraka baina dhakari wal unsa to wannan shi ne saboda ka gaggauto da hutu a rayuwa baka ga hutu ba ya kai dan adam kai da za a maka hisabi kai da za ka kwanci a kabari kana da kwanci a kabari a nan gaba ko yau ko gobe wannan kwanci za ta iya zuwa maka kafara ta kuma baka san yaushe ne za ka gama ta ba to ina kai kake neman hutu ka nemi hutu na har abada utlubir rahata tsarmadiyya ka nemi hutu na har abada hutun da baya yankewa amma hadhihi rahatul munqati'a hutu da yake na ƙarƙa hutu mai yankewa hutun da kuma yake dama hutu ne ba na gaske ba ma arrahatul khurafiyya ce hutu ne wanda yake nan na ƙarya ba na gaske bane tatsuniya ce ba hutu a duniya ɗaya daga cikin magabata ɗaya daga cikin magabata aka ce ya siffanta yadda duniya take shikenan sai di almajiran su suka masa tambaya sai su zo su je bola suka je bola ya ce to kun ga duniya nan sai ya nuna musu tsumma sai ya ce kayan da suka sa kayan da aka sa aka tsofar aka wurga ga wani tsohon abinci can ce menene wannan ce kanzo ne da abincin da aka yi da gwadago ya ce to ita ce duniya ba wani abin da ke ciki sai ya ga wani ɓamɓorin kamar misali a ce tile sai ya ce gidan da aka gina ne ya rushe haka yi siffanta duniyan nan to me hutu a ciki saboda babu hutu a cikin duniyan nan duk mutumin da ke neman hutu to ya tsaya ya yi aiki in mutum ya yi aiki to shi kenan sai hutunsa na har abada ya zo masa aiki kuma nagari al'amalu salih aiki nagari shi ne zai haifar da raha ya fi haifar ma da mutum hutu ɗaya daga cikin mawaƙanmu na wannan zamani masu hikima Muhammad Hassan Zakir Al-Hilali hafizahullahu ta'ala ɗaya daga cikin mawaƙan ƙasar Saudi Arabia yana nan da ransa bai rasu ba ɗaya daga cikin Udaba'u yana faɗa a wasu baitotansa da ya waƙi lokaci da kuma bai kamata a yi sakaci da shi ba kuma yake nuna babu hutu a cikin duniya babu hutu a cikin duniya yana faɗi a waɗannan baitotan nasu guda uku masu hikima yana cewa al-waqtu aghla min al-yaquti wal-dhahabi wa nahnu nakhtaruhu fi al-lahwi wal-la'bi wa sawfa nus'alu anhu inda khaliqina yawm al-hisabi bi dhaka al-mawqif an-nashibi nalhu wa nal'abu wal-ayyamu mudbighatun tajri sira'an bi jidd as-sayl fi al-harabi yace al-waqtu aghla lokaci yafi tsada min al-yaquti wal-dhahabi fiye da yaqutatu fiye da kuma zinariya yaqutatu dutse ne mai daraja wanda in mutum ya same shi sai ya je sai da shi kuma ya zama mai dushiya a cikin dan karkanin lokaci yaqutu saboda haka lokaci yafi tsada fiye da az-zahab fiye da al-yaquti wal-dhahabi amma wa nahnu nakhtaruhu billahi wal-la'ibi mun ko muna tawasa muna bata lokacinmu muna atarar lokacinmu fil lahwi wal la'ibi a cikin wargi da wasa idan mutum babba ne sai ya lahau idan yaro ne ya la'ibu haka wasu suka bambanta wasu kuma suka ce allahu wasan da ake yin sa ba da wata manufa ba kamar misali in wasan da yara suke yi ne suna yi ne yanzu nan za su yi su kuma su husa al-la'ib kuma shine wasan da ake yin shi da manufa mutum yana da manufa kamar misali wanda zai ce maka yana kwallon kafa burin sa idan yayi ya motsa jiki kaga la'ibun ne amma a cikin sa akwai me akwai wata manufa da mutum yake son ya cimmawa ko manufar nan ta zama mai kyau ko kuma ta zama mara kyau shine sai ce wa sawfa nus'alu anhu inda khaliqina alhali fa za a tambaye mu da sannu a gaba da lokacin nan namu za a tambaye mu a gaba ga ubangijinmu yawmal hisabi a wannan ranar da za a yi bincike a yi kwakulo abubuwa bi zakal mawqifin nashibi a wannan waje wanda ya kasance an faha hadu hankula za su tashi nal huwa nal'abu wal ayyamu mudbighatun muna wargi muna wasa alhali kwanakin mu suna ta juju suna ta tafiya ba su juyowa iman domin duk mutumin da yake rayuwa to ya kamata ya gane cewa abin nan hayatuhu fi idbarin wa mautuhu fi iqbalin rayuwarsa tana tafiya ne mutuwarsa kuma ita ce take tahowa haka ya kamata mutum ya sa a kwakwalwar shi tajri sira'an bi jiddi sayr fi al-harabi wannan kwanakin suna gudu kuma sun kai matuka a wajen sauri da gudu sun ka ba wata ake yi ba ƴan uwa babu hutu a duniya hutu ana samun sa ne a lahira duk wani hutu da mutum zai samu a duniya to ba abin da ke cikin sa face an cakuɗa shi da wahala an cakuɗa shi da rashin hutu sababi na uku daga cikin sababban da suke jawo wata da lokaci da kuma kincin gajiyar sa kuma shine sababi na ƙarshe adamul hadafi fil hayah mutum ya zama bai da manufa a rayuwa mecece manufa abinda ake ce ma manufa shine abinda mutum yake buƙatar ya kai gare shi na ƙarshe shine ake ce masa hada kuma shine ake ce masa al-ghadab shi yasa al-ghadab karambara wato abinda mutum yasa yake so ya harba shine yake san in kibau ne yake amfani da shi ya same shi in bullet ne na bindiga to shi yake so ya sama shine balarabe yake ce mishi al-ghadab kuma shine al-hadaf kuma shine al-marma ina kake so ka kai suna faɗi suna cewa al-hayatu laysat hadafan fi zatiha ita rayuwa ba manufa bace ba kawai mutum ya ce ya rayu a'a shi yasa Allah madaukakin sarki ya soki yahudawa ya ce musu ne wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka sami yahudawa ahrasan nasi ala hayatin su suka fi kowa kwaɗayin sa rayu su dai sa rayu kowace irin rayuwa za su hayatu mahana a'a ai ita rayuwa idan mutum bai da manufa to ba ta da amfani tintina an tara tun shaddade ya fada a cikin baitotansa yana cewa la tasqini ma alhayati bizullati wal fasqini bil izzi ka'sa alhanzali inna alhayata bizullati ka jahannami wa jahannamun bil izzi a'zamu manzili ko aghabu manzili ki cewa wai la tasqini ma alhayati bizullati bal fasqini bil izzi بالإذن كأس الحنظل يكي شوى كك شايد دني روان دائي أرايوا هو الرايوا كك شايد دني لش أم إندي أبيك أسكن شيئتك زر رايبا دمنفع تو لا تسقني ماء الحياة بالذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظل يتيني إندي 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 زاك شايد دني روان قاتقاتا روان جودة كسا ما تقر زر راي عزيز matuƙar zarrayi da manufa zarrayi ina da manufa a rayuwata zarrayi a matsayin mabuwayi maɗaukaki shine sai ya ce innal hayati bizullatin ka jahannami lalle rayuwa da ƙasƙanci to kamar jahannama take amma wa jahannamun bil izzi atyabu manzili yace amma kuma idan a jahannama akwai ɗaukaka to wajen da yafi min daɗi ke jahannama nan yana nufin wuta kowace wuta ba so da haka ba jahili yana da manufa wannan abin da ke wahalar da mu kenan babu da tahdidul hadafi fil haya ba ma iyakance manufan mu a rayuwa muna rayuwa ne ba mu san inda zamu je ba kawai ga munan kawai iska ta rika yawo da mu ko rayuwa ta rika yawo da mu kamar yadda atafa iska take yawo da ita a sama ko gashin kaza ko gashin tsuntsu ya rika yawo a saman iska haka wasu daga cikin al'ummar musulmai yau suke rayuwa a ita dole mutum ya zama yana da manufa a rayuwar shi, yana da abin da yake so ya. Imrul Qais ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya shi ma ya nuna mana yadda ya kamata mutum ya zama yana da manufa a rayuwa, ya zama yana da manufa a rayuwarsa. Yana faɗa yana cewa baka sahibi lamma ra'a ad-darba dunana wa ayqana anna lahiqani bi qaisara فقلت له لا تبك عينك انما نحاول ملكا او نموت فنعذره. yake cewa abokina ya ga mun kama hanya za mu tafi, ya ga mun ba hanyar dutse, duwatsu dama, duwatsu yamma, abin nan hagu, duwatsu gabas, duwatsu yamma, sai ya fashe da kuka. wa ayqana anna lahiqani bi qaisara, kuma ya tabbatar da cewa za mu je mu haɗu da sarki Qaisar ne domin mu faɗa da shi. sai ya tsorata saboda bai da manufa, zuciyar shi ta karye. fa qultu lahu la tabki aynuka, sai na ce kai idanuwanka su kuka, innama nuhawilu mulkan, ka sani ɗayan abu biyu ne, ko dai mu je mu yi ƙoƙari mu ƙwato mulkin sarkin Rumawa, aw namuta fa nuzara, ko kuma mu mutu sai a zo a ce a ba mu uzuri, a ce ai sun tafi wani abu ne na jarumta, amma a game a hanya sai ya zama suka mutu. ko haka ake buƙatar ɗan adam ya zama yana da ra'ayi, yana da manufa, ka tafi akan manufarka, ko dai ka ci nasara ko kuma a'a rayuwarka ta ƙare a matsayin mai kana so ka kai zuwa ga manufarka, sai a rubuta ka. wannan ita ce ƙa'ida. amma mutum ya rayu ba yi da manufa a rayuwa, in ya tashi da safe bai san me zai yi ba, haka rana za ta faɗi masa, haka dare zai zo masa a shiga cikin duhu, sai dai ya tafi ya je ya kwanta kamar mushi, safiya ta yi ya tashi ba shi da manufa, kwanakinsa suna tafiya haka ba tare da wani abu ba. to wannan dole mutum ya kasance cikin mutanen da suke tozarta lokacinsu, ba za su ci gajiya lokacinsu ba yadda ya kamata. an ruwaito daga sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, haka an ruwaito daga sayyiduna Abdullah ibn Ummi Abd, wato Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dukkaninsu su biyun an ruwaito suna cewa inni la ubghidu ar-rajula an arahu sabahlalan la huwa fi amal ad-dunya wala fi amal al-akhirah. yace wallahi tallahi suka ce ina kin muna kin mutumin da zamu ganshi kawai sabahlalan, kawai mutum ya zo ya zauna gashi nan, kai daga jin kalma sabahlal da larabci kai ka san wani mutum ne gashi nan kawai takaka, kawai sagiri kamar yadda Bahaushe yake cewa bai da manufa. la huwa fi amal ad-dunya wala fi amal al-akhirati, baya aikin duniya baya aikin lahira. sayyidina Umar radiyallahu anhu, ibnu Mas'ud radiyallahu anhu suka ce ba sa son su ga mutum haka, suna son su ga mutum ma'aikaci, mutumin da ya iyakance ma kansa manufa, kuma yana aiki domin tabbatar manufar nan tasa, ko dai manufar ta tabbata a rayuwarsa ko kuma manufar ba ta tabbata ba ya mutu a sakamakon kaiwa zuwa ga manufarsa. kullum abin da ake bukata shine mu dauki wannan ka'idar ta alaina bazru alaina gharsu samara amma walaysa alaina qat'u samara, ko alaina gharsu shajara walaysa alaina qat'u samara, abin da aka dora mana shine mu dasa, amma ba dole bane sai mun tsinci ƴaƴan mun ci. ana ruwaitowa sarki Harun ar-Rashid rahmatullahi alayhi, ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna da aka yi na musulunci na zamanin Banu al-Abbas, wato Harun ar-Rashid, ya zo yana tafiya a cikin jama'arsa, a cikin maukibinsa, wato a cikin jama'arsa ta ko a ce ayarinsa, shikenan sai kawai sai ya ga wani tsoho ko ka ce dattijo a gefe yana dasa bishiyar, yana dasa tushiya ta dabino, yana ta daddasa su tushiyoyi, abin nan tushiyoyin dabino. sai Harun ar-Rashid sai ya tsaya ya jabirki, ya aka jabirki, sai ce kai ku kalli wani tsoho mai budurwar zuciya, to me zai yi kuma da dasa da dabino, yanzu yana tsammanin yadda ya tafarkwashe haka yana tsammanin ya ci dabinon ne. sai wannan dattijo mai dasa tushiyar dabino sai ya bi shi, ya ce yalla bai ai waɗanda muke ci yanzu ma ba mu muka shuka su ba an shuka su ne muka zo mu kuma muke ci yanzu so daga ni ma ina shuka ma waɗanda za su zo baya ne domin su ci sai sayyiduna Harun Rashid rahmatullahi alaihi sai ya ce ma ahkama hada shaykha yace kai wannan tsoho ko mai hikima ne sai yace utuhu alfa yace ku bashi dirhami 1000 yace to yalla bai kaga hanna cima gashi hanna shuka har bishiyar dabinan ta fito gashi hanna cina bana sai yace kai ma ahsana hikmatak yace kai hikimarka tana da kyau sai yace utuhu alfa sai ku sake bashi 1000 dirhami aka sake ba dattijo 1000 yace kaga hanna cina shekara 2 dabino na ya zama irin na sayyiduna Anas da manzo Allah sama ya masa addu'a annabi sama ya masa sayyiduna Anas radiyallahu anhu an addu'a ta cewa ku barik lahu fi malihi ya Allah ka masa albarka a cikin dukiyarsa sai ya zama gonar Anas so bi take fitar da yaya a shekara to haka dai wannan dattijo ya ta maganganu na hikima Harun Rashid yana cewa ƙara mata har sai da yace kai ku wuce mu tafi kada wannan dattijo ya zama ya kwashe mana abin da muke da shi kuma muna da manufar da za mu yi a gaba to wannan shine abin da ake buƙatar musulmi ya zama yana da manufa kullun ya tashi da safe to ya san me ji musamman a wannan lokacin da muke ciki ana zaman gida ba a fita sakamakon wannan annoba wal iyadu billah da take gudana a duniya kasashe da aka kulla ake ana cikin gidaje wasu kole kowa ba za su ba su da ikon su ba ta lekowa ma waje kowa yana zaune a cikin gidansa to dole mutum ya zama ya haddade makansa ya yi makansa jadwali wato wani tsari da zai gudanar da rayuwarsa a irin wannan yanayin ba tare da lokacinsa ya tafi a banza ba ɗaya daga cikin marubutan wannan zamani namu Dr. Ahmad Amin Ahmad Amin ɗaya daga cikin marubuta ne da aka yi su a ƙasar Masar yana da littafai wanda suke masu kyau sannan kuma akwai kurakuran da yake da su dole ɗaliban ilimi musamman ɗaliban adabi da suke da shauki ko suke da bigen karanta littafansa to dole su zama suna yi kamar yadda mutum zai riƙa tafiya akan kaya bai da silifas bai da takalmi kuma inda yake tafiya akwai ƙaiwi da kwalabe haka ya kamata ne yi wa amal kamashi fauka ardi shauki ya hazaru ma ya haka ya kamata mutum ya karanta littafan Ahmad Amin Allah madaukakin sarki ya yafe masa ba Qasim Amin ba Ahmad Amin Qasim Amin ya fi Ahmad Amin lalacewa Qasim Amin a cikin littafansa akwai abubuwa masu fa'idoji da yawa ya rubuta littafansa da yawa daga cikin littafansa da ya rubuta akwai zu'ama'ul islami a cikin littafansa akwai makarimul akhlaqi a cikin littafansa ai kitabul akhlaq afwan ba makarimul akhlaq ba kitabul akhlaq a cikin littafansa akwai fajrul islam akwai duha al-islam akwai zuhur al-islam wadannan sune littafansa da suka fi shahara sune littafansa da suka fi shahara to a cikin littafin sa kitabul akhlaq ya ware wani waje da ya bayani akan kula da lokaci a ciki yake cewa al-insanu bila ghadabin qad safinati fil bahri bila maqsid mutum ya rayu a rayuwa bai da manufa to kamar jirgin ruwa ne a saman teku matruka fi yadil amwaji tal'abu biha a kyala jirgin ruwan nan kawai iska ta cikin teku ta riƙa wata da ita tana wujuji da wannan jirgin ruwa yadda wannan iska ta ga dama to haka dan adam yake idan bai da manufa a rayuwa misalin sa kamar misalin jirgin ruwa ne da aka kyale shi a saman teku ba mai kula da shi ba yi da matuki ba yi da wanda yake ba a zuba mai kaya ba ba a fuskantar da shi inda zai tafi ba kawai gashi nan kuma aka saka masa igiyarsa kuma ai sa'a tekuna fushi kaga sai yadda ta yi da shi to haka dan adam yake zama idan bai da manufa a rayuwa rayuwa za ta riƙa wujuji da shi yadda ta ga dama yau ta jefa shi can shi yasa gobe sai ka ganshi a silma a lokacin da ake da silma wasu yaran yanzu ba su san silma ba alhamdulillah sai dai silmar su a hannunsu take kuma yanzu wani iyazu billah Allah shi kyauta wata rana ka ganshi a gidan dambe wata rana ka ganshi ya je wajen yan shisha wata rana ka ganshi ya tafi wajen yan wiwi wata rana kuma ka ga ta jefo shi masallaci saboda me ya'ishu bila hadafin bai da manufa a rayuwa duk inda iska ta jefa shi wato iskar rayuwa sai zama ya fada ci wani iyazu billahi bai kamata musulmi ya zama haka ba al-imam ash-shatibi rahmatullahi alayhi yana cewa walau anna nafsan sa'adat latawaqqafat sahaibuha bid-dam'i diman wa huffala walakinnaha an qaswati al-qalbi qahtuha fa ya dhay'at al-a'mari tamshi sabahan lah mahall ash-shahid yana cewa fa ya dhay'at al-a'mari tamshi sabahan lah kai ba karamar tudar ta rayuwa bace mutun ya zauna sabahan lalan bai da manufa baya aikin duniya baya aikin lahira wannan maganganu na malamanmu da suka yi akan mutun ya haddade ma kansa hadafi a rayuwa suna da yawa kuma suna da fa'idoji sannan ya zama yana da tsari a rayuwa wannan shi zai taimaka masa lokutansa da za su tafi sun kare a banza ba ba zai zama yana ganin yini yana masa tsawo ba ba zai ganin dare yana masa tsawo ba ma daman mutun yana da tsari a rayuwarsa to lokuta ma gagara shi sai kuntata ciki a gare shi karamin misali shine ka kalli ɗan gidan rediyo da yake an tsara komai da gidan talabijin duk wanda ya saba shiga studio ya san yadda suke da tsari na kula da lokaci to shi yasa zaka ga lokaci dandanan sai ya wuce musu shi yasa wasu daga cikin su ma sai su ce abokin gaban mu kai lokaci shine abokin gaban mu abokin gabarsu za su fara yin aibu a cikin sa tiryan kawai shi kenan sai ya yanke musu ya ce a na kare to sai suka kira shi abokin gabarsu duk da wannan kalmar dai akwai nau'i na rashin ladabi a cikinta da bai kamata musulmi mai ladabi ya riƙa faɗin haka ba to wannan shi ne Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon cin gajiyar wannan ni'ima da ya mana ta lokaci Allah ya tsare mu daga tozartata Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga butulcewa daga wannan ni'ima da ya mana da kuma sauran ni'imomi da ya mana da baki ɗaya ƴan uwa masu albarka anan za mu dakata a yau sai kuma Allah ya kai mu majalisi na gaba insha Allahu ta'ala ku kasance tare da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh